نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 14 ga watan Rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da 13 ga watan 1 shekara 2025 miladiya mun hadu a wannan masallaci na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare dake unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya domin ci gaba da darussa da muke a dukkan wannan yammaci na Litinin sannan kamar yadda muka alƙawaranta cewa daga wancan mako ko wanda yake kafin shi za mu tsaya da karatun da muke na littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad da mun fara gabatar da lakshoci ko darussa da suke da alaka da wata Ramadan kasancewar za mu rufe karatun mu azumi sauran sati biyu yanzu kuma Ramadan sauran wata ɗaya da sati biyu kenan da wata ɗaya za mu tsaya da karatun da muke wannan shi yasa za mu gabatar da darussa guda hudu a zama hudu waɗanda suke da alaka da wato ainihin wata Ramadan yau kuma abin da za mu yi bayani a kai ko magana a kansa shine wato hatsarin zunubi da kuma muhimmancin tuba a rayuwar musulmi da kuma musamman a cikin watan Ramadan wato zunubi yana da sharri ga mai aikata shi a rayuwarsa gaba ɗaya musamman ma a cikin watan Ramadan kamar yadda tuba wajibi ne a kan musulmi a tsawon rayuwarsa amma wajibtinta yana ƙarfafa a cikin watan Ramadan insha Allah ta'ala zan karanto mana yau wato ainihin sharri ko shu'umanci na sako da laifi daga littafi mai suna wato ainihin hayatu su'ada fil firari ila Allah babban malaminmu الشيخ صالح بن طه عبد الواحد ابو اسلام الله تعالى يمشي رحمه wannan littafi nashi malam yayi wata gaba da yake cewa al-firaru ila Allah ta'ala min shu'umil ma'asi wal dhunub wato rugawa zuwa ga Allah ta'ala daga shu'umanci na sako da kuma laifi yanda idan har kana aikata ayyuka na gargadi zaka ci gajiyar su a nan duniya da lahira to haka idan mutum yana aikata sako ma zai haɗu da sharrinsa da shu'umancinsa a nan duniya da ina da lahira sannan Allah baya mantawa amma kuma yana jinkiri an gane musamman abin da ya shafi laifi da sako in mutum ya ga yana aikata laifi da sako Allah ya bar shi to ba wai mantawa da shi ba miye masa jinkiri tsammani zai tuba ya gyara idan bai tuba ba kuma ya gyara to akwai lokacin da Allah zai kama shi idan ya kama shi kuma tuba da nadama a lokacin ba za ta yi masa amfani ba lokacin da Fir'aun wanda kowa san wa Fir'auna yayi ta'addanci yayin laifi yayin sako yayin iddiayin shi ma shi Allah ne duk wani kafirci yayi Allah ta'ala ya masa jinkiri domin mai tsammani zai tuba har ya tura masa manzanninsa guda biyu annabi Musa da kuma annabi Harun sannan yace in sun je wajen shi su fada mishi qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha su yi masa magana da tausasawa tsammani ya wa'aztu ko tsoron Allah ya shiga ransa fir'aun duk irin wa'azi da aka yi masa da gargadi ya abinda Bahaushe yake cewa kunnan uwar shegu to kun ga dama Allah jinkiri yake ba mantuwa ba sai Allah ya kama shi sai lokacin da kuma aka kama shi yake nadamar cewa yake furta cewar amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Allah baya so a wannan lokaci sai yasa Allah ya ce da shi al'ana qad asaita qablu yanzu ne zaka tuba alhali da to ranka bai zo gargara ba mun tura maka manzanni mun ce kai imani mun ce ka daina bautar da bani isra'il ka daina azabtar da su ka daina kashe yara ka rabu da iddiai da kake na rububiyya din nan dukka kai imani da cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai yanzu ne wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah ya miyar mishi da tuban shi da haka wannan gaba tana da muhimmanci mu sani shewar azzalimai da dume aikata laifi da sako Allah baya mantuwa amma kuma yana jinkiri an gane yanzu America sama da shekara tana bada bama-bamai ana zuwa Gaza ana kashe yara da mata da tsofi a masallatayya a asibitoci su zata Allah mantawa yi ashe jinkiri yake musu yanzu Ubangiji ta'ala ya tura musu gobara America duma kaman da aka kashe mutane a Gaza akai bombing din asibiti mutane sun je sallah akai bombing din su mutane sun je karban kayan tallafi na abinci akai jefo musu bom ya kona su dukka daga America yake zuwa duk wannan ta'addancin sun yi sun zasa sun cibbilis sama da shekara to Allah baya mantuwa jinkiri yake yanzu gashi Allah ta'ala ya tura musu wata wuta da muke addu'a Allah ta'ala ya saka ta mutu tai taci tana hade su yanda suka kone garin Gaza gaba daya Allah su ma ya kone su yanda za a gina Gaza su ma ya zama sai sun gina ta su to duk lokacin da azzalimi yake zalunci ya hau doki na zalunci ko yayi shekara dubu ko shekara malala gashin tinkiya na yi wallahi akwai ranar da Allah zai kama shi saboda shu'umanci na sabo inna Allaha la yumli lil zalim annabi yace hatta idza akhadahu lam yuflit Allah yana yi wa azzalimi talalar da in ya kama shi to ba zai iya kwashewa ba amma Allah yana masa jinkiri ne wai ko zai tuba Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba kafin wata Ramadan sannan kuma ya tsare mu daga sharrin laifukan mu kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam a khutbatul hajj yana cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina kenan munanan ayyukan nan da muke suna da me suna da sharri sharrin nan kuma baka san ta ina Allah zai kama ka ba Malai yake cewa ibadallah ma nazalat musiba ala mustawa al-fard wal jama'a wal umma illa wa sababuha al-ma'asi wal dhunub Malai yace ya ku bayin Allah musiba ba ta sakkowa a mataki na daidaikun mutane ko na jama'a ko al-ummatayya face sababin samun wannan musiba shine zunubi da laifukan mutane jama'a har azzaliman shugabanni idan Allah ya dora mana su me yake janyowa laifukan mu akwai irin laifin da idan muka yi to Allah ya ce zai hada mu da azzaliman shugabanni to kuma in har yanzu mun ji cewar azzal shugabannin nan azzalimai ne to kenan mu tambani kawunan mu tambayi kawunan mu cewar akwai Allah yana da sunnoni in kun aikata kaza abu kaza zai faru mala yace qala ta'ala Allah yana cewa wama asabakum min musiba wato abin da ya same ku na musiba be muku dadi ba abin da ya bata muku rai ya bakanta muku rai fa bima kasabat aydikum abubuwan da hannayenku suka aikata ne mala yace ai bi sababi maqtarafat maqtarafat min adh-dhunubi wal ma'asi shine saboda abin da hannayen suka aikata na sa'o da laifuka wa ya'fu an kathir da yawa ma Allah ya fi waye kenan Allah yana kama mu ne da sashin abin da muke bi muke aikatawa ba da duba da Allah zai kama mu da du ma taraka alaiha min dabba da wata dabba wani abu mai tafiya a doran kasa da ba a same shi ba wama zahara fasadun fil bari wal bahr illa bi sababi dhunubi wal ma'asi mala yace barna ba ta faru a doran kasa ko a teku ba doran kasa fari ya faru rashin albarka na kasa a teku kuma me wato ainihin shi ma barna ta bayyana illa bi sababi dhunubi wal ma'asi fa ce wato ainihin sababin sa shine me sako da laifukan mutane qala ta'ala Allah yana cewa zahara al-fasadu fil bari wal bahr barna ta bayyana a doran kasa haka wato ainihin a cikin teku bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa ai bi maqtarafat min adh-dhunubi wal ma'asi wato ai saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa na laifuka da sako li yudhiqahum ba'd alladhi amilu Allah ya bayyana da wannan wato ainihin barnan nan ta faru ne saboda Allah ya dandana musu sashin abin da suka aikata la'allahum yarji'una tsammani za su koma idan da akwai albarkar kasa sai albarkar kasa ta bar mutane to Allah ya cire wannan albarka ne saboda wani laifi da mutane suke aikatawa hajarul aswad wannan dutse da ke maka ai ba haka yake bakin sa ba ko laifin mutane ne mai da shi mai baki kenan laifin mutane yana iya canja yanayin kasan nan da halittu na ubangiji su canja daga yanda suke shi yasa malamai suke cewa har da yawa daga cikin ƴaƴan marmari da muke ci da can ba haka nau'in su yake ba laifukan mu ne yake sa suke motsewa wani ma daga zaki ya koma ganci kamar dai yanda mutanen Saba Allah ya musu ni'ima da mace in ta dau kwano a kanta ta shiga gonakin kafin ta fita tsabar ƴaƴan itatuwa da kwanan kanta zai na buga ba za ta fita ba sai kwanan ya cika saboda nunannun mangoro da gwaiba da gwanda da duk wani abu marmari amma da suka kafirce fa sai aka canza musu duk wannan ni'imar ba su da sauro saboda yanayi mai kyau sai Allah ya kawo musu sauro ba sa wahala da in za su tafiya daga ƙarya zuwa ƙarya cikin inuwa suke tafiya sai wannan lambun duk ya zamo babu shi sai sun shiga rana kenan zunubi da sako yana canja wannan yanayi da in ƙasa tana da albarka sai albarka ta batta mala yace wa hal fi dunya wal akhira sharrun wa da'un illa wa sababuhu dhunub wal ma'asi shin nan duniya da lahira akwai wani sharri da wata cuta idan har ba sababin ta sako da laifi ba ne yanzu su ba basan suna zancen corona har corona din me yake kawo ta laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan zina da alfasha ta yaɗu a cikin al'umma yaɗuwa ta ko ina to mu jira cututtukan da iyaye da kakanni ba su san da su ba sune su corona din to dan haka har cututtuka da bala'ai da masifu tsunami a samu girgizar ƙasa a samu gobarar daji gobarar da ka san kawai Allah ne ya turo ta ta tafo ba mai iya tare ta duk wani abin da yake janyowa shine mai sabo malam yace faman ladhi akhraja al-abawaini min al-janna miye ya fitar iyaye guda biyu daga aljanna adamu da hawwa sabo wa asa adamu rabbahu faghawa da ya aikata sabo shikenan mai kulna habitu minha jami'a to ku sako ku zo gidan wahala gidan da sai ka shuka kai sassabe, kai shuka, kai noman farko, kai maimai, kai girbi, ka sarfa, ka nika, ka dafa, ka ci da kuma kawo ma koyi aiki. Kun ga sharrin zunubi. Wallah, da mun san hatsarin zunubi ko? Wallah, da in ka aikata wani laifin, zaka kare rayuwarka kana kuka ne. Saboda tsoron abin da zai biyo bayan wannan laifin da ka aikata. To amma za ku ga yawanci saboda zuciya ta ƙaiƙashe mutum zai aikata laifin ma kuma kamar wani daɗi ma yake ji ya aikata laifi. Kaga wannan zuciyarsa ta me? Ta ƙaiƙashe. Mutum ne fa Boko Haram suka kashe mutane a masallaci a Kano amma shekau ya fito yana so su kai. Wanda annabi sasan ya ce duniyan nan gaba ɗaya da abin da ke cikinta a ce babu shi shi ya fi alheri da aka kashe shakamuran mumini guda ɗaya. Kai kuma ka kashe muminai masu la ilaha illa da yawa kuma kana ikirari kai kai. Ina za a zauna lafiya? Malam ya ce da mu ya fito da iyayenmu biyu daga aljanna darin lazzati wal na'im wal bahja was surur gidan daɗi da ni'ima da wato ainihin farin ciki. Ila daril alam zuwa ga gidan ciyo jinyoyi wal ahzan da bakin ciki dole sai an bakanta maka wal masa'ib da musifu me fito da su suna gidan da babu gajiya babu kowai jin dadi ne dadi dadi amma suka dawo gidan da wahala wama alladhi akhraja iblisa minas sama wa taradahu wa la'ana miye jefo iblis daga sama sannan ne santar da shi daga rahamar Ubangiji fa buddila bil qurbi bu'da maimakon da yana da kusanci da Ubangiji yana santa wa bi rahmati la'ana maimakon da yana cikin rahama yanzu aka tsine mishi wa bil jamali qubha maimakon ya da da kansa yanzu ya munana wa bil jannati naran talazza maimakon da aljanna yake yanzu me ya zama yana cikin wuta mai huruwa wannan sabo ne wa man ladhi aghraqa ahla al-ardi kullahum sanan me nutsar da wato mutanen da suke doran ƙasa gaba ɗayan su sune mutanen annabi Nuhu ko hatta alal ma'u fawqa ru'usil jibal sai da ya zama ruwa ya shafe har duwatsu ma mutane ne fa suna sabon Ubangiji mutanen annabi Nuhu yayi wa'azi suka ji Allah ya ce ya jirgin ruwa yana jirgin ruwan ma izgili suke masa cewa jiya mai wa'azi ya kuma kafinta yace in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu idan kuka mana dariya wala gobe za mu yanda kuke mana shine fa arsalna alaihim tufan Allah ya turo musu ruwan tufana duk aka halakar da su me ya janyo wannan halakar da su din shine sabo waman ladhi sallata riha ala qaumi adin sanan me ya shimfidar da guguwa mahaukaciyar iska ga adawa hatta alqatu mauta ala wajhil ard hatta sanya su suka zamo ga su matattu a bayan ƙasa kanum ajaz nakhlin khawiya kai ka ce kamar mai rarakekken kututturen dibino wa hatta sara ibratan lil umami ila yawmil qiyama har suka zamo ababan izina ga wato al'ummatai zuwa ranar alkiyama me ya janye musu wannan laifi wa man ladhi arsala ala qaumi thamuda sayha sanan miye ya wato aiko da tsawa ga mutanen samudawa dinnan hatta qat'at qulubahum fi ajwafi ta yanda zuciyarsu tana kirjinsu amma sai da ta fashe tsaban tsawa da aka musu wa matu an akhirin du suka mutu laifi wa man ladhi rafa'a quran lutiyya mala yace miye ya daga wannan garin mutane da suke aiki zakkiwa maza su zakkiwa maza hatta sami'atil mala'ikatu nibaha kilabihim aka daga su daga kasan kasar kasar sai da ya zama mala'iku sun fara jin wato haushin karnukan mutanen annabi Nuh thumma qalabaha alaihim sai aka juyar da kasar akan su faja'ala aliyaha safilaha sai ya zama kasa ta dawo ina sama fa ahlakahum jami'an sai ya halakar da su du thumma adba'ahum hijaratan minas sama umtir amtaraha alaihim sannan aka bi su da duwatsu daga sama wama hiya min adh-dhalimin biba'id mala yace wannan kuma ba mai nesa bane ga azzalimai mu ma mu ji tsoron idan ya zama irin wannan barnar da mutanen annabi Lutu suka aikata aka musu wannan to mu ji tsoron mu ma a cikin mu aka samu masu aikatawa kuma har ana musu lasisi kuma ƙasa ta yadda aikata irin wannan to mu ji tsoron irin wannan ukuba ta same mu saboda wama hiya min adh-dhalimin biba'id
inda za ku aikata irin abinda suka aikata to kuma Allah bai muku alƙawarin cewa abin da ya same su ba zai same ku ba sai dai dumu ba za a dirkace mu irin da aka dirkace al'ummatan yawa duk duniyar nan yanzu al'umma annabi Muhammadu a dirkace su a sai dai sashin da suka yi laifin Allah ya kama su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar cewa kada Allah ya game al'ummarsa da uquba idan ta aikata wani abu duk a shafe su ومن الذي أرسل على قوم شعيب صحاب العذاب كالظلل سنم يي أيكو متانا النبي شعيب جاجمارن عذابا كمان ليما فلما صار فوق رؤوسهم رانا أكي أمتانا شعيب تداميسو سي الله يتولو موسي جيرجيجي سي سكا تارو أغلق أشين جيرجيجي أنا لو كتند سكا تارو فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تنى الله كوي سي أكزوبو موسي دوتا دتكول مشيسو ومن الذي أخرج فرعون وقومه في البحر ما له شيء ميه ينصدع فرعون دمت عن نص أشكين تكوني ثم نقل أرواحهم إلى جهنم صنع يتوكي روح سؤك كيش وتجهنم فكانت الأجساد للغرق جكيانز والأرواح للحرق روحي كمين أوتا ومن الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله صنع ميه يربتروا يربتادا ko ya sanya sababin ruftawar Karuna da gidansa da dukiyarsa da iyalansa mala yace alaysat hiya dhunub wal ma'asi shin du abin da ya janyo wannan ba laifi bane laifi ne to mu ma an zame wa kanmu adalci duk yanayi da muka samu kanmu sai mu tambaye kanmu me yasa sunna ce ta ubangiji ta'ala Allah ta'ala baya canja hali da mutane suke ciki na jin dadi da ni'ima da walwala ya canja musu wannan abin da aka sun haka sai dan wani laifi da suka aikata to amma mutane fa ba sa son wannan karatu ni ina fada duk abin da ya same ka sai ka kalli kanka cewa sallah da salati kake ya same ka idan sallah da salati kake ya same ka to wannan abin sunansa mai jarrabawa Allah yana dan ya daga darajar ka idan kuma cikin zunubi kake tsulun wani abin ya same ka to sashin laifin da ka aikata ne Allah ya haka ne ma dan ka tuba amma mutane ba sa son wannan karatun gane suke kawai duk abin da yake samu su mi ai su da'a suke ma Allah daidai lokacin da mi kuma in ka kalli rayuwar su cike take da laifuka wa ubangiji ta'ala mala yake to al-ma'asi shu'mun ala ashabiha wato zunubi ko sharri ne ga masu aikatawa fi dunya wal akhira anan dunya da lahira shi yasa wallah kar ka aikata laifi ka ji kasha a kai maza maza ka tuba tun kafin Allah ya mi ya waiwaici mutum in ka tuba da wuri to Allah ta'ala ya ce mi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya ce duk wanda yake tobara in ya tuba kuma Allah yana gafarta duk zunubi to amma in baka tuba ba fa Allah baya mantuwa amma yana jinkiri wasu'ada ufarru ila Allah min shu'mil dhunubi wal ma'asi lil asbab at-taliya mala yace mutane na gargari sun tsere zuwa ga Allah daga sharrin zunubi da laifuka saboda sabuba a takaice zan karanto mana ba duba saboda lokaci mala yace awwalan لأن الله عز وجل حذر من الذنوب والمعاصي أبو نفر قوشين يصبو دا ألا يصورة دا باينسا دا ليفكا دا ذنبي ألا يصورة دا مشور مجوج أي كتنيفي ألا يكيشوا وذروا ظاهر الإثم وباطنة كجوجي زكيوا ليفكا فيلي دا نأوي إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ألا يكي ودن سكي أي كتنيفكا فيلي دا نأويكو za a yi musu sakayyar abin da suke aikatawa haka in ka aikata laifi ma a boye baka sha ba kamar yanda wanda yayi shi a fili bai mi ba bai sha ba yanzu duk waɗannan suturji din da waye ko Allah ta lalake musu jinkiri ko za su tuba kafin ya kama su amma wallahi in ya kama su kuma me kamun Allah ta'ala shadid mai tsanani ne ba yanda za a yi ka kona dukiyar mutane ka je ka daure uban wani ko ƴar wani ko kaza kuma kace zaka gama da duniya lafiya ai addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da ubangiji babu shamaki koda ko mutumin banza ne ko mutum mai ba mai da'a ma Allah bane ba ka zalunce shi yace Allah ya isa to akwai ranar da zaka ganta to yanzu shi wannan su wannan team din yan kidnappers din za su iya dauke Allah ya isa da take kansu ka daure mutum dan dauri an sake shi ma ya dawo sai ya yi jinyar kafarsa ka tafi da shi a jeji dan wuya in ya dawo sai ya yi jinyar jikinsa wallahi Allah ba zai bari ba wannan abu Allah ba zai bari ba yanda bai bar na yan boko haram ba ko wallahi Allah ba zai bar wannan ba yan boko haram duk iyad da suka yi wa yake cewa kashi a cikin su babu shi ogan ko wanda ya gaje shi dan haka in dai zaka yi zalunci to wallahi karshen azzalimi halaka ne Malam yace wa qala ta'ala Allah yace wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa hadaru ku yi wa Allah da ku yi manzo Allah da sannan ku kiyaye saba wa Allah da manzon Allah domin saba wa Allah akwai abin da ke biyowa baya ku ga fa a kissan yakin Uhud umanni dai aka saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara fa aka fara a yakin nan take ta juye ta koma mi hazima umarni daya fa ne kuma ba dusa ban bane wasu ne ya dora akan dutsi yace in mun yi nasara ku bar mu kar ku zo ku mi taimake mu in an yi nasara akan ma ku dai ku tsaya nan suka ga farko kawai an fara mi an fara nasara daman kuma Allah yace fa yahzari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim mutanen da suke saba umarni manzo Allah su jiye kansu tsoron fitna ko azaba mai radadi umarni daya suka saba cewon ku tsaya akan dutsen nan kar ku sauka da suka sauka jama'a ba dan Allah yake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ma an kashe shi a wannan yaki domin an raunata shi an rotse masa kai an fasa masa hakori umarni daya mu ne muka saba mala yake cewa wa qala ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyama ranar al-qiyama za mu sanya ma'auni na adalci fala tuzlamu nafsun shay'a ba ran da za a zalunce ta wani abu wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wannan abu din koda kwatankwaci ne na kwayan komai ya zamu zo da shi wa kafabina hasibin Allah ya shemu isa mu zo masu kididdiga dan haka duk abin da ka gani ranar alkiyama a littafin ka to naka ne ba wani abu da Allah ta'ala zai yi wa mutum kari wa hazzara annabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min adh-dhunubi wal ma'asi mala yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummarsa daga zunubi da laifuka qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'ummata kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ki qila wa man ya qala sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah wa man ya aba sahaba suka ce wa zai ki qala annabi yace man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba duk wanda ya mun da'a shike zan tafiya aljanna duk wanda kuma nace yake to me shi yake kenan yan bid'a sun ki su shiga aljanna saboda sun kirkiri wani abu sun shigar da shi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya ce me iyyakum muhdathatil umur na gargade ku da bid'a yanzu kida da aka kirkiro da bautan shehu da wadi ko nan ba addinin annabi muhammad bane sallallahu alaihi wasallam addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki san su ake koyi ake da su ba bauta musu ake ba sannan hadisi na gaba da malam ya kawo wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub annabi ya ce na gargade ku da walakantattun zunubai wadanda kuke ganin su ba komai ba ai ma yustahanu bihi min hawa hiya sagair shine kananan laifuka da mutane suka dauke su kaman ba mi ba kaman ba laifi ba فانما مثل محقرات الذنوب انهم يجي مثال ƙananan laifuka ko da mutane suka rena su an gane kamar sali qaumin kamar mutane ne nazalu batna wad suka sauka wani kwari fajaa azabi udin sai wancan ya nemo ice wajaa azabi udin wannan ya kawo kara hatta hamalu ma anzadu bihi khubza har suka tattara abin da suka iya gasa buredin su da shi wa inna muhaqqarati dhunubi mata yu'khadhu biha sahibu wa tuhliku annabi yace kananan laifukan nan da mutane suke rena duk lokacin da aka rike mutun da shi to za su halakar da shi kananan laifuka wanda kuma mutane a cikin su suke ko rantsuwa a kasuwanci ta ƙarya cin amana zamba rashin gaskiya yaudara komai mutane a cikin su suke to waɗannan kananan in aka hada sai kaga wanda yake yin babban ma kun yi tarayya kun ga mutun ya halaka mala yake cewa saniyan abu na biyu li anna dhunuba wal ma'asi tulithu dhulla wal hawan saboda sabo da laifi yana haifar da me adhul wal hawan kaskantuwa da walakantuwa sabo yana haifar da yana sa mutane mai kaskanci su walakanta قال تعالى الا انا ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله يهوداوا واتو الله تعالى دورا musu kaskantuwa da talauci da yayi kuma fishi da su me yasa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kasha annabawa da suke da kafin shewa ayoyi na ubangiji ta'ala da sabo shi ya janyo musu wannan kaskancin kenan za al'umma ma in ta rungumi sabo Allah zai dora mata mai kaskanci kamar yadda kuke ga yawancin al'umma yanzu mai ba ta da izza ba ta iya daga kanta saboda ta yi wa riko da addini rikon sakainar kashi da Bahaushe yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam sanna annabi yana cewa idza tabaya'tum bil ina idan kuka sallama wa al ina me al ina shine ka je wajen mutum ka sai kaya nau'i ne na riba idan ka sai kaya a take sai ka ce mai kai fa kana sai da su zaka yi nawa zai siya ya siyar ma 2000 sai ya ce ga 1500 cash sai baka 15 sai ka miyar masa kan sai ka tafi da bashin 2000 ana yi ko ba yi ana yi musamman yan albashi yan albashi sai su je gurin akwai waɗanda an sani suna irin wannan kasuwanci wani abin ne bai kawo mu to mi kake so turmin zani to 10,000 ne to ai ka san na karba ma dai kai shi zan yi nasiya yanzu dai ban 8,000 zan kawo ma 10 shikenan annabi yace in kuna irin wannan kasuwar wa akhadtum aznabal baqal wa darid wa raditum bizra sanan kuka shagaltu da hidimar noma da gona da jeji wa taraktumul jihad kuka bar jihadi abun nafi kuka fifita duniya akan hidimar me hidimar lahira ko sallallahu alaikum dhulla to sai Allah ya dora muku kaskanci idan har kuka shagaltu da iya duniya kuka manta lahira to kaskanci zai lullaba al'umma la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai yaye muku wannan kaskanci ba sai kun dawo kun yi riko da addininku kina yanzu in al'umma ta samu kanta a cikin kaskanci rabuwa da addini da taine da kuma karkatuwa zuwa ga duniya barin addini da karkatuwa zuwa ga duniya kadai to yana mai haifarwa mutane da wato ainihin kaskanci abu na gaba mala yake cewa salisan as-su'ada farru ila Allah ta'ala min shu'un min dhunubi wal ma'asi li anna sababu li sababul lihayati dhanki wal 'usri wal faqr to kunji mala yace saboda zunubi da laifi ko sababi ne na rayuwar kunci da takuruwa da talauci wallah duk wanda yake cikin sabo ko ka gan shi fes to akwai kuncin zuciya haka duk wanda yake yi wa Allah da'a da biyayya ko ka gan shi kaca-kaca a fili to Allah ya bashi nutsuwar me zuciya amma duk kasashen turai da suke burge wasu mu cewa ai ga sunan sun ci gaba su ne fa a kasashen su aka fi samu waɗanda suke hangin din kansu jama'a me yasa mutum zai hangin din kansa kunci ne a ransa ya rasa maganin kuncin maganin kuncin kuma shine ya bar sabon Allah Sheikh Abdul Rashid Sufi qari'i ne yace ya je ɗaya daga cikin kasashen turai ko Russia ko ina ne yace kasashen turai yace ya je zai ga wani likita to sai likita ya ganshi da rawani da shigar musulunci sai ya ce yo kai gama musulmi ne yace ban tambaye ka yace wani abu ne a ransa na kunci na damuwa na kuntatuwa yace ya zata maganin shine ya hole a duniya yace ya je kasar da tafi kyawun mata ya ta zina da su yace ya je ya nemi abinci da yafi dadi a duniya yace duk wani gurin da ya kamata eh ake samun annashuwa a gurin ya je yace amma har yanzu wannan abin yana ransa bai bashi to ba zai bashi ba saboda sabo da laifi da mutum yake aikatawa dan haka babbar abin da yake gadarwa mutum kunci kaga mutum ya kidime ya rasa yanda zai yi to wallahi laifi ne duk wanda aikata laifi zaka gami zuciyarsa ba ta samun nutsuwa mala yake cewa qala ta'ala Allah na cewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kawar da kai daga barin ambatona zikirina, to Allah ya ce yana da rayuwar kunci. To rayuwar kuncin nan zai yi ta a nan duniya tun kafin aje lahira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi sannan ya ce, ya ma'ashal muhajirin, ya ku waɗanda suka yi hijira, ma'abota hijira, khamsun idhabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun, abubuwa guda biyar in ku riske su ina neman tsarin Allah kar ku riske su. Gabar shine yace, walam yanqusul mikyal wal mizan, mutane ba za su tauye mudu ba, illa ukhidhu bisinin, face Allah ya kama su da fari. A wani hadisin sahih Muslim, annabi yace fari fa ba shine yakin ruwan sama ba, ai ta ruwan saman kuma kasa ta kifin da amfani, wannan shine fari. Wa shiddatul mauna, da rayuwa mai tsanani. Kina wannan rayuwar da muke ciki mai tsanani mai ya haifar tauye mudu. Wa jawlus sultani alaihim, da kuma mai zaluncin shugabanni a kansu. Abu ɗaya ne za ku yi sai uku su same ku in kun tauye mudu. Tauye mudu ku yanzu ga iyayenmu nan, wani gidan mai ne litarsa take da kyau a garin nan? Lita mai kyau full lita ne wannan. Sannan kun je kasuwar mu gurin masu awo, mu wake da awo kwano mai kyau. Ka kira mutum ka ce ina da hatsi kwano 20 a gidana, ka ga da kwanon da zai zo ya auna. Ka je kasuwa gurinsa ka ce za ka auni kwano 20, ka ga da kwanon da zai auna, aunar maka. Tauye mudu. To idan aka samu tauye mudu, za a samu mai fari, sannan za a samu rayuwa mai tsanani, sannan za a samu azzaluman shugabanni. Gaba ta hudu mala ya ce, rabi'an li'anna dhunub wal ma'asi sababun lil'ana wa nuzulil azab, domin zunubi wato ainihin da sabo sababi ne na samun tsinuwar ubangiji da kuma saukar azaba. Yanzu America wutan nan da ta sauko musu, wallahi azaba ce, wallahi wallahi azaba ce, saboda duk yanda ake rashin zaman lafiya a kasashen musulmai zaka samu akwai gudun musu. Yanzu ko kunya ba sa ji a Gaza din nan, asibiti fa ake zuwa ai bombe, asibiti a dokar yaki ma ba a kona asibiti, amma asibiti da yara da mata su suke fakewa asibiti, su mai akan ayan san ayin da suke da masallatayya da church da ina ne duk suke bada, ba ma ba mai fa ake bombe din su, ko kunya ba sa ji. To yanzu kun ga Allah ya tura musu nasu. Yanzu sun ce ma kwanakin nan wata guguwa za a yi ta ƙara rura wutar, Allah ya ƙara rura musu ita. Saboda mu musulmai, al-muslimu akul muslim, duk yanda aka taɓa musulmi a duniya ka ji an taɓa ka, kuma haƙƙi ne namu mu yi wa 'yan uwanmu musulmai in an taɓa su a wani waje, saboda mu ma gobe ka san irin makircin da ake mana ba. La Allah in ya sauko mana mu ma a samu wanda za su yi mana mai addu'ar, kuma ba a san waye Allah zai amsa addu'arsa ba. Amma haƙiƙa mun yi addu'awa 'yan uwanmu da suke Gaza, Ubangiji ta'ala ya taimake su, Ubangiji ta'ala kuma ya isar musu akan waɗanda suka zalunce su. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah, duk wannan abin da ake musu saboda sun ce la ilaha illallah. Daman kafin mu Allah ya bamu labari akai al'ummatan yanda da suka ce la ilaha illallah aka samu sarki ba ma guje ya haƙa rami ƙato, aka hura wuta, aka ringa jefa masu la ilaha illallah. Shine me kutila ashabul ukhdud, ko annar zatul waqud, idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al azizil hamid qul ya ahla al kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah. Dan haka da ya ku yanwa musulmai, waɗannan su ne kaɗan daga cikin shu'umanci na abin da saƙo yake haifarwa al'umma. Abin da ke kanmu shi ne mu tuba, mu koma zuwa ga Allah. Kowanmu nan mai aikata laifi ne, kuma kowa ya san laifin da yake mai aikatawa. To ba abin da ke kan kowanmu shi ne mu tuba, kamar yadda Allah ya mana umarni cewa ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wannan tubar mu tuba tun kafin wannan watan Ramadan ya zo shi, saboda yanzu bisa ɗabi'a za ka ga wani yana jiran ya tubo sai Ramadan ya zo, sai ka mutu kafin Ramadan. Yanzu wani ya tuba amma ya yi shirin tuban sai Ramadan, kuma tuban iya Ramadan ɗin zai yi. Iya Ramadan ne, da Ramadan alhamdulillah za ku ga yadda masallatai za su cika. Kai da kake zuwa daily ma sai sun mai da kai waɗannan new commerce ɗin, sai sun mai da kai sun hunƙarshi. kafin ka zo sun tura ka. To kamata ya mutum ya tuba kafin Ramadan, sannan ya rike tubarsa da Ramadan har bayan Ramadan, saboda baka san shi mutuwa za ta zo maka ba. Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon tuba kafin wata Ramadan. Allah ta'ala ya nuna mana wannan wata da alkhairai da suke cikinsa. Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana azumtar watan, ya kuma wato ainihin sanya mu waɗanda za su ci gaje dukkan alkhairai da suke cikin wata Ramadan. Wata Ramadan akwai alkhairai masu tarin yawa ciki, insha Allah ta'ala. Kuma kamar yadda na faɗa, wannan zama ne na farko cikin zama hudu da zamu yi, insha Allah ta'ala. Zama uku ma da zamu yi a gaba, dukkan za su zama suna da alaƙa da abin da ya shafi wata na Ramadan ne. Muna da Allah ta'ala ya nuna mana wannan wata da alkhairai da wato ainihin suke ciki, kamar yadda kullum muke tawassuli da ita tambayar ka. Tambayar da yake, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an tauye mudu ga abin da zai faru, shin rashin zuwa wajen aiki yana cikin tauye mudu? Hakika zai ɗauki hukuncinsa. Ba iya rashin zuwa gurin aiki ba, kana da iyalai ka tauye musu haƙƙi ma zai shiga ciki. Saboda duk wani yana ɗaukan ma'anar me tauye mudu shine haƙƙin wani, ka danne ka ƙi ka bashi haƙƙinsa. To duk abin da yake na haƙƙi a kanka ko na waye, idan ba kai ba me ka tauye wannan haƙƙi ba, to kuma Allah ba zai bari ba. Shi yasa zancen gaskiya shine gyara daga ƙasa yake farawa. Kun ji dai Annabi ya ce in an tauye mudu. Tauye mudu in ka ce na kasuwa ne, ai ana yi. Idan ka ce ma'aikata ne ba sa zuwa wajen aiki, ai ana yi ko? Idan ka ce iyaye ne sun tozartar da ‘ya’ya, ko ‘ya’ya sun tozartar da iyayensu, shi ma duk ana mi? Ana yi. To duk in ya ɗauki wannan jumla, kun ga dole ba za a samu sauƙi ba ke. Kun ga dole za a samu mi fari, za a samu kuma mi tsadar rayuwa, kuma za a samu azzaluman shugabanni. Shi yasa duk wanda ya san ga iyayenmu a nan, lokacin da aka yi su sardaunan su tafa ƙwalewa su duk shugaban nagari, ai ba haka ake ba, al'umma ba haka suke ba ko? Su al'umman na kirki ne. To kenan sai Allah ya ba su shugabanni irinsu. Amma yanzu mu da al'ummar ta canja, shi kenan sai me? Sai zama shugabannin irin mutanen ne. Shugabanni fa za su na kasancewa irin mutanen ne, ba yanda za a yanzu Allah ya turo mana sahabai su mulke mu, so da mu ma kanmu ba sahabai ba ne. Yawwa, amma da mun zama na kirki, to sai Allah mi ya turo mana jagorori na mi na kirki. Yasa sai mun gyara, dan ba mu gyara ba mi. Yanzu babu zumunta, babu tuna alkhairi, babu komi, babu da ya rage wa al'umma sai kaɗan cikin kyawawan ɗabi'u. Sai dai Allah ta'ala ya rufa mana asiri. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم فرج همنا وهم المهمومين، واكشف كربنا وكرب المكروبين، وقض الدين عنا وعن المدينين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفرج همنا وهم المهمومين. اللهم استجب دعاءنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. يا الله.